is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nigeria suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asubahin Litinin 5 ga watan Oktoba shekara ta 2015 Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai
Yana komawa gida daga babban taron majalisar dinkin duniya Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ayyana yakin sai baba ya gani tsakanin Israila da ta'addanci Shugaba Bashar al-Assad na Syria Ya ce tila sarin taron dangin da ake kaiwa ɗan tawaye a ƙasarsa ya nasara in ko ba haka ba to za a lalata lahirin yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ayyana dokar ta ɓace a jihar South Carolina inda aka tufka ruwan sama kama da bakin ƙwarya wanda rabon da jihar ta ga irin wannan tun shekaru 2000 da suka shige.
To kanin labaran kenan.
Ma abinda nake so mutane su yi su tabbatar a kowane lokaci me ke faruwa da su me ke faruwa da anguwansu me ke faruwa da makwabtansu duk abin da ka gani ka lura cewa ya shigo muku anguwa ne to ya kamata ka yi amfani da basiranka in ba za ka iya tambaya ba to ka report zuwa wajen jami'an tsaro
Komandan yaki da ta'addanci a Arewa maso gabashin Najeriya Manjo General Yushau Abubakar Yau take ranar malamai ta duniya ta wannan shekaran kuma zamu ji fashin baki Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin cike da gaskiya ga labaran duniya
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran Jiya Lahadi Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya bada sanarwa cewa zai dauki tsauraran matakai akan Falastinawa masu ra'ayin riƙau Yana mai ayyana cewa ƙasarsa ta fara yaƙi da ta'addanci na sai baba ya gani. Jim kaɗan bayan komawarsa gida daga birnin New York inda ya halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Netanyahu ya yi wani taron gaggawa da manyan jami'an tsaro akan ƙamarin tarzoman Falastinawa akan Isra'ila. Prime Minister ya ce za a hanzarta rushe gidajen 'yan ta'adda, kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a birnin Kudus. Da gabar yammacin kogin Jordan sannan kuma za a fadada garkama waɗanda ake zaton ƴan ta'adda ne a gidan wakafi ba tare da an yi musu shari'a ba tuni dama ƴan sandan Isra'ila suka fara hana Falastinawa daga tsohon birnin Kudus da mazan da suka tara shekaru 50 da haihuwa da kuma matasa zuwa masallacin Al-Aqsa inda aka yi tarzoma a kwanan nan wasu ƴan Isra'ila da Falastinawa masu sassaucin ra'ayi Sun fara nuna damuwa cewa karuwar tarzoma alama ce ta tada kayar bayan Falastinawa. Tunda farko a jiya Lahadi, ƴan sandan Isra'ila sun kashe wani Bafalastine da ya raunana wani matashi ɗan Isra'ila da wuka a birnin Kudus.
Shi kuma shugaba Bashar al-Assad da Syria ya faɗa a jiya Lahadin cewa za a lalata lahirin gabas tsakiya idan hare-haren da jiragen saman yakin ƙasar Rasha suke kaiwa akan ƴan tawayen ƙasar bai yi nasara ba. Shugaba Assad ya faɗa wa wani gidan talabijin na ƙasar Iran cewa tilas kawance ko kuma taron dangin Rasha da Iran da Iraki da kuma ƙasarsa akan ƴan tawaye ya yi nasara in ko ba haka ba to za a yi wato kace-kace da yankin to amma kuma ya ƙara da cewa yiwuwar samun nasarar taron dangin yana da muhimmanci da kuma ma'ana shugaba Assad ya yi wannan furucin ne a yayin da ƙasar Rasha ta zafafa hare-hare da take kaiwa akan ƴan tawaye Rasha ta ba da sanarwa cewa ta kai hare-hare 20 da suka auna sansanonin horaswa na kungiyar ISIS guda 10 da wuraren adana makamai da kuma sansanonin ISIS a lardin Idlib cikin sa'o'i 24. To amma kuma Amurka tana zargin Rasha da laifin mara shugaba Assad ta hanyar auna 'yan tawaye da ba su goyon bayan gwamnatin Syria wanda ke samun goyon bayan kasashen yammacin duniya maimakon auna mayakan kungiyar ISIS da sojojin taron dangi karkashin jagorancin Amurka suke kaiwa hare-hare tun fiye da shekara guda da ta shige.
Jiya Lahadi ne kuma sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya yi alkawarin cewa za a gudanar da bincike babu kumbiya-kumbiya ga harin da jirgin saman yakin Amurka ya kai kan wani asibiti a arewacin kasar Afghanistan, har ma ya kashe mutane 22 a ranar Asabar. Harin ya haddasa la'ana daga kungiyoyin agaji, ciki har da kungiyar agajin jin kai ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci, wadda ita ke daukar dawainiyar asibitin da aka kai wa hari a Kunduz. Mr. Carter ya wannan furucin ne jiya Lahadi akan hanyarsa ta zuwa kasar Spain, ya kuma yi kashedin cewa al'amarin na Kudus yana da tsarkakiya da kuma rudarwa, yayin da ya lashe takobin cewa za su gano zahirin gaskiyar abin da ya faru. Haka kuma ya ce ya bai wa sojojin Amurka umarnin cewa su ba da taimakon jinya da magunguna a yankin. Mr. Carter ya yi wannan furucin ne bayan da kungiyar Doctors Without Borders ta buƙaci a gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan harin bam ɗin da ya kashe ma'aikatan asibiti guda 12 da kuma majinyata 10.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wato, jami'an zaɓe a ƙasar Kajistan sun ce jam'iyyar shugaba Almazbek Al-Atayambev ta Social Democrat da ke goyon bayan Rasha ita ta lashe zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka yi jiya Lahadi da wasu jam'iyyun ƙawance, kuma suna shirin kafa gwamnatin gamin gambiza. A yayin da kusan an girgiza dukkan ƙuri'u da aka kada, jami'ai sun ce jam'iyyar Social Democrat ce ta lashe zaɓe da kusan kashi 27 daga cikin 100, yayin da jam'iyyar masu hamayya ta Respublika Atajut take da kashi 20 daga cikin 100. Duka-duka dai jam'iyyun guda 6 ne suke goyon bayan dangantakar kudda-kudda ƙasar Rasha sun samu isassun kujeru a majalisar mai wakilai 120. Shugaba Atambayev ya kulla dangantaka sosai tsakaninsa da shugaba Vladimir Putin, har ma ta kai ga Rasha ta kafa sansanin mayakan sama a ƙasar ta Kajistan, kuma ta yafi basussuka da take bin ƙasar. A bara, Amurka ta rufe sansanin mayakan samanta a ƙasar, sansanin da ya zama inda kungiyar ƙawancin tsaro ta NATO ta riga kaddamar da hare-hare a kan ƙasar Afghanistan tun shekara ta 2001.
Gwamnatin jihar South Carolina nan Amurka, gwamnar wato ta ce ta roƙi 'yan jihar da su yi wa Allah su zama su a gidajensu domin za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a kwararar ruwan sama mafi muni da aka taɓa gani a tarihin jihar. Jiya Lahadi, gwamna Nikki ta gabatar da wannan kashedi yayin da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan jihar da ya zama mafi muni da aka taɓa gani a jihar tun shekaru 2000 da suka shige. Wato, ƙananan tafkuna da kuma rafi sun bige da zama manya, a saboda haka ta roƙi mutane da kada masu fito su ce za su yi kallo. Ta ce yawancin ruwan da suka taru suna ɗauke da ƙwayoyin cuta, domin hatta masu aikin ceto da suka je taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su ma suka rasa mafita. An rufe manyan hanyoyi da dama a jihar, ciki har da babban hanyar da ake bi ta jihar zuwa jihohin Florida da kuma Maine.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To, madalla, yau Litinin ne za a fara bukukuwan karrama ranar malamai ta duniya, amma da farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci babban asibitin Abuja domin jajantawa waɗanda hare-haren da aka kai a kujedan yanya suka rutsa da su. A gefe ɗaya kuma, kwamandan yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya Manjo Janar Yushau Abubakar ya kira ga 'yan Najeriya su ba da gudumawa ga aikin tsaro. Manjo Janar Abubakar, wanda ya gana da manema labarai kan hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai birnin Maiduguri makon jiya, ya ce rundunar ta gano wasu karikitan da aka yi amfani da su wajen kai hare-haren.
Watan lokacin da aka kila daura musu a jikinsu da bomb din ya tashi, maybe sanadin tashin bomb din suka tarwatse, to waisunsu ba su tashi ba. To, kaga wannan dole a rike wayannan abubuwan a yi bincike a kansu, saboda mu tabbatar daga ina suka fito, wani irin abubuwa suke amfani su wayannan bambamai da sauransu.
To, wani mataki za ku ɗauka nan gaba na kare da kare akwai marasa dole?
Akwai matakai da yawa da za mu ɗauka ko kuma muke ɗauka game da kare rayukan mutane. To, abinda nake so in jawo hankalin jama'a shine zaman lafiya da kare kai ya danganta ga kowa, yana kan kowa, saboda duk duniyar nan da kaje ba inda zaka je a ce kowane daki kowane gida kowane anguwa kada jami'an tsaro a wajen akwai abin da ake kira community policing kuma abin da nake so mutane su yi su tabbatar a kowane lokaci me ke faruwa da su me ke faruwa da anguwansu me ke faruwa da makwabtansu duk abin da ka gani ka lura cewa ya shigo muku anguwa ne to ya kamata ka yi amfani da basiranka in ba za ka iya tambaya ba to ka report zuwa wajen jami'an tsaro akwai operations safe corridor da shi babban hafsan hafsoshin Najeriya gabaɗaya wato chief of defense staff shi ya kirkiro wannan committee kuma yanzu haka a nan operation lafiya dole muna tare da ma'aikatan su sun kai 80 za mu yi aiki tare da su suna da ƙwararru suna da injina wanda za su iya tabbatar da yawancin mutane da aka kawo su wayannan yan ta'adda ne wayannan yan boko haram ne wayannan wanda aka tilasta su ne saboda an je garuruwan su aka kafa wannan mulkin da aka ba su da mafita ko kuma wayannan wanda bayan an zauna a garuruwan su ko an kama garuruwan su suna da wayansu halaye na zama yan ta'adda to amfanin ainihin aikin da wayannan yan safe corridor za su idan suka tantance akwai wanda za a fitar da su saboda a je a mai da su yan kasa na gari yawa saboda a gaya musu abubuwan da suke yi ba zai kai su ko ina bane ba addini bane ya kamata su zubar da wayannan banzayen halayen da suka dauka
ya batun kamar irin mutanen da ke boye yan ta'adda a gidajen su haka a wani
eh wato mun lura cewa akwai wasu wanda suke barin gidajensu mahallinsu ko wayar su kaddarorinsu ake amfani da su saboda ayi ta yin wanda abin da muke kira bomb a daura musu wannan rigar mutuwan da ake kira watan wayannan bamabamai daga yanzu mun dauki matakin kuma shine duk gidan da muka tabbatar ko mai gidan ko kuma masu haya suka yi amfani da irin wayannan wurare saboda ayi bamabamai ko a daura mutane bamabamai a jiki to za mu rushe gidan nan wannan dama yana faruwa a wurare da yawa ma yanzu mun tabbatarwa da jama'a duk wanda ya bar mahallinsa duk wanda ya bar kaddarorinsa yan ta'adda suka yi amfani da shi to ya rasa wannan mahalli ya rasa wannan kaddara kuma za mu yi kokari insha Allah mu gabatar da shi gaban shari'a saboda akwai terrorism act doka akan ta'addanci wanda bai yadda ba ko ta yaya ka yi amfani da wayannan wurare saboda a ji a cuci jama'a.
Idan gida ta kafe kai na manya kwanze kun ama za ke idan ba ku sa kafe ba na manya kun bukate ba laushe.
Manjo General Yusha'u Abubakar komandan yaki da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya da wakilin sashin Hausa Haruna Dauda Biyu. Yau take ranar malamai ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe duk shekara domin karrama guduma da malamai suke bayarwa ga al'umma. Na tambayi Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke birnin Missouri a nan Amurka fa'idar wannan rana.
To alhamdulillah United Nation ta ware wannan rana saboda tuna malamai da irin gudunmuwar da suke bayarwa a rayuwa ta duniya iri-iri. Idan ka duba sahabo daga shugaban ƙasa zuwa kowane irin ma'aikacin gwamnati za ka ga cewa ya zama wani ko ta zama wanci saboda wani malami ko wata malama ta taimake shi ko kuma ta koya masa ya zama wannan abin da ake ciki. Misalin shugaba Obama ko kuma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Akwai wani malami ko wata malama da zan ce suka koya masa daga elementary har zuwa mukamin da ya zama yanzu. To saboda haka wannan rana an keɓe ta ne saboda nuna muhimmancin malamai da ilimi a rayuwa ta duniya. Kuma neman ilimin nan ta yaya za ka neme shi ta hanyar malami sai ka je gurin malami. Malamin nan shi ne zai koya maka yadda za ka san bihin ko kuma yadda za ka san fari da baki a takaice.
Me yasa harkar malanta ta shiga halin ha'ula'i?
To akwai abubuwa da yawa da zan ce suka jawo. Tabarbarewar in ka tuna a da kamar yadda ni na fahimci wato malanta wato malami yana da daraja a da fiye da yadda kake zato. Misali, ka dauke mai unguwa ko dagaci, idan akwai malamin allo ko kuma malamin boko ne, kai ko malamin menene ne, wannan malami darajar da yake da kita zaka ga ta fata mai unguwa a da ko kuma ta dagaci ko makamancin wannan. A unguwa yana ɗaya daga cikin dattijai ko dattijo da ake ganin sa da mutunci saboda girman wannan sana'a ta su ta koyarwa. To a yau an wayi gari zaka ga cewa wato malami da kusan da shi da babu a takaice uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, saboda lalacewar wato ilimi da kuma lalacewar malanta yadda aka maidaita. Idan ka duba yadda ilimin yake a yanzu, yara daga wato makarantar primary har zuwa a takaice university, wato koyarwa ta lalace, ta shiga wani matsayi na zaholola wato da ka faɗa. Saboda me? Na farko, ba a ɗaukan malamai na gari ko kuma wanda suka fi dacewa a wannan wato a wannan aiki. Na biyu, su kansu malaman da aka ɗauke su wanda suke zaka ga cewa ba su da kishin zuci, ba ku dama aikin ma bai ma dame su ba, ko da da su da ƙasa su wato zama malamai na gari ko na ƙwarai, inda za a ce duk shekara sukan je kalmasu dan sabunta iliminsu kamar abubuwan da ake cewa national conventions ko workshops ko seminars da malamai sukan je wanda sukan dan goge. Wato a halin yanzu sai ka ga mutum yana koyarwa shekara 10, 20, 30, wato bai ma taɓa fita ko ban jama'an Bahaushe dan ya je ƙaro iliminsa. To wannan malami ne zai bai ma san abin da duniya take cike wannan tana ma har ya koyar da wani dalibi, dalibin nan ya fahimci inda duniya ta saka ba.
Isa iyan ke fa ni sai san nan ya wan kiriga ide aje ka gane yaro idan karatu. Idan ku danka ya fana danya ya fana biyu bai zo cikin hadiba. Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi.
Farfesa Yusuf Alhassan a jami'ar Kansas da ke Missouri a nan Amurka, a saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi domin jin shawarwari da ya bayar domin farfaro da martabar ilimi da malanta.
Jama'a assalamu alaikum. Batun da zamu dauko cikin shirinmu na yau batu ne da kusan ya zama ruwan dare a Najeriya. Wato batun yadda mutanen da aka dora mu alhakin kare rayuka da dukiyoyin jama'a suke wuce gona da iri wajen neman raba jama'a da dukiyoyin nasu ta hanyoyin haramu. A wasu lokutan ma har suka raba jama'a da rayukansu. Kwanakin baya muka tabo batun Jamilu wanda ƴan hukumar tsaro ta Civil Defense suka lakkada ma duka har ya zama ajalinsa a jihar Sokoto. A yau kuwa muna tafa da batun wani bawan Allah ne mai suna Yahaya wanda shi da iyaye da ƴan uwansa suke zaune a yankin karamar hukumar Shinkafi ta jihar Zamfara a bakin iyaka da Isa da ke jihar Sokoto, wanda a wannan karan ƴan sanda ne masu yin sintiri akan hanyoyin mota cikin yankin jihar Sokoton suka tsare su suka saukar da shi da abokinsa daga kan mota wai da sunan sun kama su. Yahaya ya kubuce ya gudu, to amma ƴan sandan sun bi shi suka sake kamo shi a can gaba. Daga inda suka sake kamo shi din zuwa inda suka maido da shi suke tsare da abokin tafiyarsa, a nan suka yi masa abin da ya janyo mutuwarsa. Kuma a bayan da suka karbi naira 1,500 wai da sunan kudin beli daga hannun abokin tafiyarsa, a nan suka bare Haya a gefen hanya a jeji har Allah ya masa cikawa. Su kuma suka yi tafiyarsu. Yayarsa ita ce ta zo ta tsinci gawarsa a wannan wurin. Kafin mu je ga yadda ta zo ta tsinci gawar, bari mu faro da jin ta bakin abokin tafiyarsa wanda aka kama su tare, wanda shi ne kuma shaida na abubuwan da suka faru, wato Bashar.
Farko ina so in san cikakken sunanka.
Bashar Dahiru. Mun zo za mu je kasuwar Teke. Muna saman mota sai ma'aikatan, muna zuwa wurin su direban ya tsaya, muna mun fol. Yan sanda. Muka zo, suka zo sai suka tsaya da mota, muka tsaya. muna saman kan mota tare da shi wanda aka kashi sai suka ce mu sauko suna tamama muna shaye-shaye muka sauko sai suka rike shi suka rike shi sai ya kucce sai ya ruga ni kuma sai suka rike ni suka ce direba ya taya ban mu nan da direba ban mu nan sai suka zo sai suka ce sun kama ni ne ce to yaya ba matsala mata sun kace ina da wani wanda ni san nake tare da shi nace eh ni tura a kirawo mun wani mai gida na ba a gane shi ba sai suka dawo muna nan tsaye sun cire mun riga sun daure mun hannuwa ba sun cire mun kila shadita sun daure mun kahuna sai suka ce to yanzu tunda ban san wani ba in bari duk yadda za a yi za a yi sai muka zo da mutanen nan su ina nan daure sai shi wannan da ya ruga sai suka taro shi ana nan sai ya dawo daidai ga suka daure ni suka bani nan gindin bedi mun fulu guda biyu sun tsare ni dan sanda biyu sun tsare ni na zo sai nake sai sun ka cewa ba wanda na sani nuna musu to sai dai in wani ya biyo wanda na sani zai yi mai bayani muna nan sai suka ci ga yana ya taho ya kwanci cikin haki idan sun haka mashi za su saki ni sai ni ce to ya sai ne ya kwanci cikin haki ina yan kwanci cikin haki sai ya tuya rabo bayan ya wuce ki sai guda daga nan dama mutum biyu suka tsare ni sai suka yi cikin kasuwa da motar su sai suka ce to yanzu a tahi sai sun ka buga mu guda waya dama suna can cikin kasuwa sai mun fulu dan sanda guda ya hawo mota yana hawan mota ta dauko saniya sai ya hayi bayan ta to ya ta can gaban mu sai ya hita yana hita bisa titi sai ya tsaya yana tsaya to motar da ya ka taro mun ful din na ciki shi bai san mun ful din na ciki ba ko da ya ka tare motar motar na tsaya sai mun ful din wanda an ka buga mu waya kasuwa ya hawo mota sai ya to yana motar na tsaya sai rungume shi yana rungume shi shi kuma wanda ra kucce ya sake shiga giro dama su wadannan wadanda a tsare da ni suna cankaya suna cankaya te sai suka ce to a taimaka mu wannan mun dan sandan guda ga ya ci an riki amma kuccewa zai sai daga cikin su wadanda a tsare da ni su biyu sai guda ya hawo machine yatta yi sai sun ka bi shi cikin gero ni dai ina nan daura muna nan sai ga wani zaman kaka yake gare ni yana tuwa sai ni ce musu ga wanda ni sani sai suka tambaye shi me ke faruwa sai suka ce ya tambaye ni yace a an kai ni ce me kaji abin da ka faruwa tsakanin na da ni da su sai suka ce to yanzu amma ogan so bayana yana cikin kasuwa a bari su kira shi sai suka kira shi da suka kira shi ya taho yana towa sai yake ya kira shi wannan manful din wanda ya kira babban nasu sai ya taho yana towa sai ya isko shi wannan Usman din wanda ya beli nan ya beli marin da wannan yaro sai suka ce to yanzu a za a yi sai ya ce to wani wanda suke tare shi sai ya ce a wasu naira 2500 aka wasu naira 2500 sai suka ce sun bada bilin bisa ga shi sun dauko shi da cikin gero sun dauko shi da machine sun kawo shi na inga nake daure yayin bilin mu sai suka ce mai in tare aboki na nace to yayi
ana kura aka kawo shi yana kwance kenan
eh yana kwance ko zama bai yi lokacin da sun kawo shi ko zama bai yi sai sun kace mai in tare aboki na nitta da shi so dai ya hwadi nitta da shi so biyu na mai tawa ta kai bakwai in ba kahu na na kara mai ba yadda za a yi ya zauni da na jaye sai ya hwadi
kuma lafiya lokaci tare da shi
lafiya lokaci tare da shi ya sai na kace musu sai sun kace mai in doke shi in te da shi kasuwa an alashi mota sai ni nuna musu to ni gaskiya ba ni iya duka te sun ka ce an aza shi bisa machine nace to ni ba gaskiya ba ni da kudin da zan aza shi bisa machine sai suka ce to in doke shi in nitta da shi kasuwa ai babu wanda zan rasa gani wanda zan an san naira 100 a ba mai machine nace bai yiwa sai dai su bari in te kasuwa in na samu naira 100 ko ni samu motar da za a duka te mu taho da shi sai sun kace a in dai tsaya wurin ne in duke shi naga suna man ragagi su banne da shi yani kuma sai ne musu ragagi nace sai dai su bari in te kasuwa in samu mota ni kuma da ni koma kasuwa ban samu ba ne ba dan mota ban samu ba sai kawai ni kuma ban sake dawowa wurin ba sai wansa haki na dan ji wani kawai sai aka ce man an ka esko ni an ka ce man ga abin da ka haruwa wanda an haka ma mutare Allah ya mai cika
to kaman ga alama lokacin da aka kawo shi yaya da ka kalle shi me ka fahimta game da jikin shi
ga jikin shi zaha ga jiki ne lahiya lau bai da wani tambo ga jiki amma cikin jiki ne dai ne bai da wani tambo sai dai bai magana kuma in ka tare shi zaune zai zaune in ka rike shi amma in baka rike shi ba ba yadda za a yi zaune
to a bayan da shi Bashir ya samu wanda ya ba waɗannan ƴan sanda kuɗi naira 1,500 a zaman kuɗin beli har aka ce su tafi abin su taya aka yi su waɗannan ƴan sanda suka tafi suka bar Yahaya a nan gefen hanya cikin matsanancin halin da yake ciki a sanadin abubuwan da suka yi masa abubuwan da su biyu kadai da suka shiga cikin daji da shi suka sani sai kuma likitan da ya duba gawar sa kamar yadda na faɗa babbar yarsa ita ce ta tsinci gawar sa a aje a gefen hanya an rufe da ganye a wannan wuri babu kowa a wannan wurin a shirinmu na gaba za mu ji yadda aka yi suka samu labarin mutuwar Yahaya ko kasheshin da aka yi da yadda suka yi ta nema har Allah ya kai su da inda suka tsinci wannan gawa ta dan uwan nasu Yahaya masu sauraro a madadin Murtala Faruk Sanginna Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar huta lafiya
tama da lahani yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku
Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ba da sanarwar cewa zai dauki tsauraran matakai akan Falastinawa masu ra'ayin riƙau yana mai ayyana cewa ƙasarsa za ta fara yaki da ta'addanci na sai baba ya gani shi kuma shugaba Bashar al-Assad na Syria ya faɗa a jiya Lahadi cewa za a lalata ilahiran gabas ta tsakiya idan hare-haren da jiragen saman yakin ƙasar Rasha suke kaiwa akan ƴan tawayen ƙasarsa bai yi nasara ba ya faɗa wa wani gidan talabijin na ƙasar Iran cewa tilas kawance ko kuma taron dangin Rasha da Iran da Iraq da kuma ƙasarsa akan ƴan tawaye nasara in ko ba haka ba to za a aikace-kace da yankin jiya Lahadi ne kuma sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya yi alƙawarin cewa za a gudanar da bincike babu kumbiya ga harin da jirgin saman yakin Amurka ya kai kan wani asibiti a arewacin ƙasar Afghanistan har ma ya kashe mutane 22 harin ya haddasa la'ana daga ƙungiyoyin agaji ciki har da ƙungiyar agajin jin ƙai ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci wadda ke ɗaukar ɗawainiyar asibitin da aka kai wa hari a Kunduz
Ta gaishe ki da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kafin mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga Alhaji Umaru Santura ki tsohon mai ba da shawara kan harkokin siyasa a tsohuwar jihar Gongola a jamhuriya ta biyu da Abdulrahman Bobboy da Malam Sahabu Idris na rundunar ƴan sandan Najeriya da fatan an yi sallah lafiya yanzu a madadin Jummai Ali da Kiba Hiro da Dodone da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Haman da ya rika masa nan ne Sahabu Imam Aliyu Zandaka ta yi sallama da ku Mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.